Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 24 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wayo ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabir Fage
tare da Halima Jumrau.
A makon jiya shirin nan na yau da gobe shirin matasa ya fara tattaunawa akan kyautar dala miliyan 1 da Bill Gates ya bai wa jihar Borno domin a tallafawa ƴan gudun hijira, wato kwatankwacin naira miliyan 400 kenan. Za mu ci gaba da wannan batu a yau tare da ƙwararriyar likitar mata kuma shugabar gidauniyar Bill da Melinda Gates a Nigeria, Dr. Mira Mandara, wadda yanzu haka tana cikin ziyarar gani da ido a sansanonin ƴan gudun hijirar jihar Borno domin ta tantance lafiyarsu da kuma bukatunsu.
Jamila haka kuma ita ce ta kafa kungiyar nan mai zaman kanta ko da ake kira Girl Child Concern, kuma ita ce shugabar kungiyar, wato kungiya ce ta kyautata damar samun ilimi ga ƴaƴa mata marasa galihu. To, a daidai wannan lokaci ne kuma muka samu labarin cewa gwamnonin jihohin Arewa suna hasashen rihe sansanonin ƴan gudun hijira nan da ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2017, su kuma mai da kowa garinsu. To, shi ma wannan batu za mu tattauna a kai tare da Dr. Mai Ramandara. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa.
To, a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a ganinku waɗanne matakai ya kamata gwamnonin Arewa su fara ɗauka kafin su rufe sansanonin ƴan gudun hijira a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2017.
Abubuwan da ya kamata a yi ma waɗanda suka bar muhallinsu sakamakon rikicin Boko Haram na da yawa, amma ga wasu daga ciki. A tabbatar da cewa tsaro ya samu a inda suka baro, wato garuruwansu. A tabbatar babu wasu abubuwan hoshewa a binne a garuruwansu. A gina musu gidajensu da aka ƙona ko aka rusa kamar yadda gwamnati ta yi alkawari. A gyara musu wuraren ibadarsu, kasuwanninsu da kuma makarantun da aka ƙona da sauran muhimman gine-gine. A ba su jari domin dogaro da kai, su daina zullumin jiran taimakon da ba sa ƙoshi. Allah ya ƙara zamnar mana da ƙasarmu lahiya. Saƙo daga Nasiru Kainuwa Haɗeji Albani.
Salam filin yau da gobe. Tabbas akwai aiki ja a gaban mahukuntan ƙasar don rufe sansanonin ƴan gudun hijira nan da watan Mayun 2017 zai zama hanzari ba gudu ba. Don idan kai la'akari da mawuyacin halin da suke ciki na yunwa da rashin lafiya da uwa uba taimakon da wasu ɗaiɗaikun mutane suke badawa, karkatar da shi ake kuma da hannun wasu ƴan barandan gwamnoni dumu-dumu, kuma suna sani ba wani mataki da suka ɗauka. Da haka nake ba Madugu uban tafiya, shugaba Baba Buhari, shawara da yi dubi wannan shiri da idan basira, kar a yi da na sani. Saƙo daga Alhaji Murtala Abbas mai shadda Kwantagora.
Assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na matakan da ya kamata gwamnonin Arewa su ɗauka kafin rihe sansanoni shine ya kamata su tabbata waɗanda ke cikin sansanonin nan an tanadi wajen zamansu. Sannan daga cikin ƴan gudun hijiran nan akwai waɗanda suka yi karatu, to a yi ƙoƙari a samar masa aikin yi da kuma sana'o'i. Domin wallahi idan ba a yi haka ba, to tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba. Domin mutumin da aka saki bai da wurin zama, sannan kuma bai da aikin yi. To, duk abin da ya tari gabansa, to fa shiga zai yi. Musamman idan aka lura da wannan lokaci na hitina, da fatar gwamnonin Arewa za su yi la'akari da wannan shawara. Allah ya sa mu dace. Saƙo daga Bashiru Imamu mai hoto Gusau.
Yau da gobe, Ni a ganina kamata ya su gwamnonin su tabbatar sun samar wa mutanen da ke zauna a waɗannan sansanonin ingantattun wuraren zama sannan kuma a samar musu sana'o'i domin kuwa yin hakan shine zai hana su yawan maula bara fasikanci da kuma yin hijira daga wani wuri zuwa wani wuri Allah ya sa gwamnatocin namu su yi kokarin yin hakan amin sako daga Abu Siddiq Gangarawa Malumfashi jihar Katsina
Assalamu alaikum yau da gobe Hakika wannan tambaya ta ku tana da matukar mahimmanci sosai ni a ganina matakin da ya kamata gwamnoni su dauka kafin su rihe sansanonin yan gudun hijira shine su tabbatar da sun sama wa duk wani dan gudun hijira abin yi da kuma muhalli da koyar da su yadda za su tafi da rayuwarsu ba tare da sun shiga cikin kunci da bace rai ba ya Allah ka sa gwamnoni su yi aiki da wannan shawara tawa sako daga Shaibu Zidan
Assalamu yau da gobe Wannan kuduri da gwamnonin jihohi ke faman yi abin dubawa ne kwarai da gaske. A gani na kamata yayi su gwamnonin su tanadar musu da ababen more rayuwa da kuma aikin yi ta yadda koda sun koma gidajensu suna da aikin yi da kuma tallafawa waɗanda suka rasa matsugunansu da daukar dawainiyar makarantar ƴaƴansu ta yadda za su samu kulawa mai kyau. Sako daga Mas'ud Umar Ajos.
Assalamu yau da gobe. Ni dai shawara ta anan shine su samar da tsaro mai karhi kafin a rihe sansanonin yan gudun hijira shine kawai matakin da ya dace gwamnatoci su dauka. Sako daga Umar Alhaji Lawan Muduwa a kasar Libya.
Ai matakin da ya kamata su dauka a bayyane suke. A sama musu wuraren da za su koma kuma gwamnati ta gina musu gidaje daidai gwargwado kuma a sama musu filayen noma kuma a tabbatar an kare lafiyar su ko ta ina in ko ba haka suka yi ba to abin zai zama kamar rubutu akan ruwa Allah ya kiyaye amin sako daga Aminu Madduba Umaru Kaurami
a gani na matakan da gwamnonin arewa za su dauka kafin su rihe sansanonin yan gudun hijira a shekarar 2017 su ne Matakin ba sani ba sabo gungina wa 'yan gudun hijira mahallansu da mayakan Boko Haram suka rushe a baya. Domin babu yadda za a rihe matsugunansu ba tare da an sake gina musu gidajensu da aka lalata musu a garuruwansu ba. Sako daga Abdulkadir Husaini Jambil.
Salam yau da gobe. Ku bani dama na baiwa gwamnonin arewacin Najeriya shawara. Ya kamata kafin a dauki matakin rufe sansanin gudun hijira a tabbatar tsaro ya samu a yankin da mutanen suka gudu kuma a gina musu mahallansu da aka lalata da makarantu da asibitoci sannan a taimaka musu da abin yi da sana'o'i ba shakka idan aka yi haka an taimaka musu kuma za su manta da abin da ya faru a baya sakon hadin gwiwa daga Sale Umar Majema Faskari da Nafi'u Umar Magama Jibiya
Salam yau da gobe Su tabbata cewa lallai sun inganta musu dukkanin illahirin abubuwan da aka lalata musu na more rayuwa. Sannan kuma su tallafa musu da jari domin samun sana'ar da za su dogara da kansu. Idan har suka yi haka, to lallai sun yi matukar kyautatawa. Sako daga Umar Ya Ujeru.
Yau da gobe, abin da ya kamata gwamnonin arewa su yi akan 'yan gudun hijira kafin a maida su gidajensu. Ya kamata a gyaggyara musu matsugunansu da kuma tabbatar da tsaro a yankunan da abin ya shafa. Sako daga Sa'idu Sabo Auyo.
Ilmantar da 'yan gudun hijira tun kafin su koma garinsu, a kuma koya musu abin yi domin dogaro da kansu da kuma tanadar musu wajen zama mai sauƙin kuɗin haya. Sako daga Maryam CC.
Daga shafin Twitter kuma @bsuleiman1 yace @voa Hausa, lalle su yi kokarin samar da muhalli mai inganci. Cikakken tsaro, sana'o'i da kuma sauran kayan more rayuwa.
Atkawu mai ruwa ya ce @VOA Hausa, ya kamata su gyara musu mahallansu da ba su abinci wadatacce da ba su aikin yi don samun na kai.
@Usman_Manuka ya ce @VOA Hausa, hakika yau da gobe, kafin a ɗauki wannan matakin, a gyara musu mahallansu ko a gina musu da ba su jari don dogaro da kai.
@Bala_Karasuwa ya ce @VOA Hausa, kamata ya yi su zamo masu adalci a shugabancinsu, wannan shi ne mahita mai ɗorewa.
@Mahmud_Kaura_01 ya ce @VOA Hausa, kowace jiha daga yankin arewa ta bayar da nata kaso mai tsoka wajen sake gyara mahallin 'yan gudun hijirar kafin rufe sansanin.
To kai muhara tattaunawa da Dr. Mai Ramandara ga Isa Lawal na Ikar Ikon Allah da labarin dan iya. Yau labarin na dan iya shawara ce ga gwamnatin jihar Borno game da yadda za ta kasafta taimakon dala miliyan 1 da Bill Gates ya bayar da sunan ƴan gudun hijira.
Dan iya na gani na yace yauwa na ikara dama can kai nake jira don naji labarin gudun mora da attajirin nan Bill Gates ya baiwa ƴan gudun hijira dala miliyan guda yace a taimaka wa wadanda Boko Haram ta sasu kaura kaga kimanin naira miliyan 400 kenan idan aka canza su zuwa naira shine fa nake ganin wannan tarin tulun kudi sun isa magance yunwar da ke sa gani garara garara sannan za ta iya magance ce yawan da ƴan gudun hijiran ke yi cikin tsummo kara wato dai kudin za su iya samar musu da isasshiyar sutura kuma sannan wannan kudi ma sun isa su hana ƴan gudun hijiran yawan bara kai wannan kudi ma ka iya kyautata harkar lafiyar su har ma a samu ƴan kudin da za su samu sana'ar da za su fara sai dai fa kuma ka san dole maganar rabon kudi a Nigeria sai an lura nace gaskiya dan iya naji dadin wannan labari kamar ka shafa mun tura Kode yake dai kamar yadda kace ƴan Nigeria akwai zure saboda haka za a iya samun wasu masu waɗannan kuɗaɗen tallafi su wawure don kuwa ai a baya mun ga yadda wasu jami'an gwamnati ke bi cikin dare su ɗibe kayan abincin da ke cikin buhu a ɗure su je kuma su sayar kana su bar ƴan gudun hijiran suna rayuwa a takure a maimakon yin amfani da irin wannan tallafi wajen taimakawa ƴan gudun hijiran su ma su murmure saboda haka dai wajibi gwamnatin jihar Borno ta sani kudi dai na ƴan gudun hijira ne babu maganar bambancin yare dan kuwa ai asalin kudin ma sun fito ne daga hannun Bature kuma cewa ma yayi a taimakawa ƴan gudun hijiran na Borno da kewaye babu maganar bare dan yace ai abin damuwar ma a gani na shine su kansu attajiran na Borno sun ji kunya saboda daga wata nahiya fa aka kawo wannan tallafin kudi mai nauyi zuwa na Nigeria alalin su suna kusa da ƴan gudun hijirar da wasu daga cikin su ma ƴan uwansu ne amma suna kallon su cikin halin wuya saboda haka ma tun da dai Nigerian tayi kaurin suna kan waso san dukiya dole ne fa waɗannan makudan miliyoyin kudi na naira da Bill Gates ya kawo sai an sa musu namujiya ba kuma a Borno ko Nigeria kadai ba a daga ko ina a fadin duniya don ka san jami'an gwamnati a Nigeria ba sa wasa da harkar kamiyamiya da sun ga kudi irin wannan an hankado sai kaji suna lallai za mu ja kaya to wannan karan dai kam kowa ya sani duk wanda ya ci wannan kudi ya haƙiƙaya dan kuwa maganar bibiyar duk wani tallafin da aka kawo waɗannan bayin Allah shi za mu tasa a gaba babu gudu ba ja da baya nace to dan iya Allah ya sa dai shugabannin jihar Borno kada su saka harkar siyasa su taimaka wajen tallafawa ƴan gudun hijiran nan da aka yi ittifaki cewa yunwa fa ta bi su ta lallasa kada su ce za su maida wannan asusun tallafi ya koma rijiyar yasa saboda ya kamata su sani babu wanda ya wuce shi ma wannan iftila'i ya afka masa saboda haka dai wajibi ne gwamnatin ta tabbatar da an taimakawa ƴan gudun hijiran nan na kusa da na nesa dan kuwa duk wani sakaci ko wawaso ka iya zama na kasu ga wannan kasa saboda duniya za ta ce Nigerian ce ta kasa kaga kenan dole ne a hada karfi don tabbatar da an taimakawa ƴan gudun hijiran dake dukkan sassa da sanu dai su ma kowane ɗan gudun hijira ya koma mahaifarsa alabashi dai ita ma kasar tamu Nigeria ta samu ta bunƙasa
a tausaya a agaza sannan a taimaka a tausaya gaza sannan a taimaka a tausaya a agaza sannan a taimaka
jamila gaskiya a tausaya a agaza amma kin san wani abu ku yi hakuri ƴan gudun hijira dake saurare na yanzu akwai wadanda ba sa tausayawa kansu da na ji labarin wai wani a sansanin ƴan gudun hijira ya ƙara arme
da kuma yana da mata da ƴaƴa
da mata da ƴaƴa kuma ka ƙara arme kana zaune a sansanin ƴan gudun hijira
kuma da shi gida kawai
haba akwai mazan da idan da Allah ya bada damar su ƙara aure su arme mata 10 wajibi ne dole sai sun yi. Akwai kuma namijin da mata ɗaya ma idan da za a iya a hana shi ma yarma.
Gaskiya.
Amma
kuma ba da ba a tunani haka.
Yanzu dai bari dai kan mu shiga lokacin Dr. Mairaman Dara. Assalamu alaikum Dr.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Hajiya Jamila. Kuna lafiya?
Lafiya lau, ina wuniya ayyuka?
Lafiya lau, alhamdulillah. Ai hakuri za a ji hayaniya, ina tare da yara ne a nan bayan asibitin teaching hospital na Maiduguri, wato inda ake cewa hostel.
A ba damuwa, ai wannan hayaniyar duk yana gyara ne na radio saboda za a ji.
Ga mata nan muna tare da su, matan da gabana yanzu dai ina ga za su kai kaman 300 yara, ko ban san iyakacin su ba.
Yan gudun hijira ne
da wannan abubuwa na tashin hankali ya same su, ne suka komo cikin gari suka zauna a nan, suka zazzo gidajen mutane da suka ɗauke su a matsayin ‘yan uwansu suka ajiye su.
Allah sarki. Yau wato ka hamu hara tattaunawa akan waɗannan ‘yan gudun hijira da harin harko dakta kika ga Maiduguri. Saboda muna ta jin labari ana cewa ƙura ta lawa, zaman lahiya ya fara samuwa, yaya kika ga garin, ya kika ga zaman jama'a a garin?
Gaskiya jiya ni kaina ina waje, ina kasuwa, ina neman sayan burodi da magani na yata da take ta samu dan alaji, hakan nan har ƙarfe 10 na dare ina waje. Kowa na ta harkan gaban shi, masu shaguna suna buɗe, ‘yan hira suna buɗe. Sai baki ce Maidugurin da na sani shekara biyu ne da ta wuce, yanda ƙarfe 3 kowa yana ƙoƙarin shiga gida, ƙarfe 4 zuwa 5 an rufe gidaje. Gaskiya an samu lafiya ƙwarai da gaske, kuma mutane suna ta sana'o'i, suna ta hidimomin gabansu. Sai dai kawai abin da za ka gani dai inda shi ne, gaskiya ana wahalan abinci, ana da yunwa. Za ki gani gida ya fito gida, ga mota kyakkyawa an bata, ba a iya sayan mai, babu abinci isasshe balle sayan mai.
To ashe wannan ba ‘yan gudun hijira kawai ke cikin wahala ba kenan.
Da ake faɗa da rashin kuɗi, gaskiya ne.
Yawa ya batun shingayen jami'an tsaro, saboda da daga jihar Yobe zuwa nan cikin Maiduguri akwai shingayen jami'an tsaro, sojoji masu duba motoci, ya kika ga wannan al'amari na shingayen?
To ni dai da na shigo ta jirgin sama, na shigo Maiduguri, muka sauka airport. Da muka sauka airport muka shiga motanmu na zuwa gida. To tunda muka shiga mota na gida a airport dai na ga waɗansu sojoji kaman guda 5 masu kama da sojojin America. Su kaɗai na gani, amma tunda muka shiga motarmu har muka isa gida ban ga soja ko ɗaya ba a cikin gari. Abin ni ma ya ban mamaki, ban ga soja ba, ban ga police ba. Haka muka yi ta tafiya. Sai jiya da yamma da na tashi na je da lori a IDP camp, isa da mutane da ke IDP camp, kuma mu je mu ga asibitocinsu da abubuwan da suke yi da waɗansu abokai na likitoci. Shi ne da muka je daidai kusa ta wajejen, muka ga sojoji masu gadin camp ɗin suna tsatsaye a bakin wajen. Na ke tambayar likitocin abokan aiki na ya aka suka ce ai yanzu a cikin garin Maiduguri dai masha Allah alhamdulillah abin da sauki.
To Allah ubangiji ya kara.
To yanzu kuma da muke tahowa din nan na ga wata motar soja guda ɗaya. To ni dai tsakanin da Allah iyakacin sojojin da na gani kenan tun shekarun jiya da nake Maiduguri.
Yawwa to Allah ya kara zaman lafiya a nan da ma duk inda Boko Haram ke abubuwa. Yawwa to yanzu haka kina jihar Borno ne domin tantance, kina ziyara gani da ido a waɗannan sansanoni na ‘yan gudun hijira domin tantance lahiyarsu da kuma buƙatunsu, me kika gani a waɗannan sansanoni?
To wannan ziyarar da nake yi a Maiduguri da ɗan abubuwan da muka gani ba abin aiki ba ne, na ɗan hutu ne daga wajen aiki na. Da na ɗan hutu sai ni da yara muka taho mu ga abin da yake faruwa, ko mu gaggaisa da ‘yan uwa mu ga iyakacin abin da mu ma cikin rahama Allah za mu iya yi mu taimaka. Da wata ɗiyar ƙawata kuma da wasu ƙawaye na hakan nan da suke ta niyyar zuwa gobe. To abinda muka gani gaskiya shine mutane suna da bukatan tallafi na samun abin yi sana'a kuma da maganan abinci. Yanzu an fara samun kwanciyar hankali, ya kamata a taimaka wa mutane su fara tsayawa da kafansu, kada a dada, kada ya zamana kuma a sa mutane su sakankance da kullun a basu. So don haka abinda ma muka yi shine wato a kungiyar nan ta mu ta zaman kanta ta taimakawa ma mata, mun samu ne mun dan samu jari, muka zo muka samu mata kowanne, muka ga wani aiki suke yi lokacin da kafin wannan fitina ta same su. Akwai masu dinkin hula irin yar baman nan da yar yarwa, da akwai masu girki kamar masu dafa abincin sayarwa, da akwai masu yin mangyada, da masu dinki. Sai muka samu aka sassaya musu kayan aikin, kamar masu hula aka sassaya musu kayan da suke bukata, kamar za su yi hula zuwa daga 5 zuwa 10, masu keken dinki a sai musu, masu abinci a sai musu, kamar buhuna da za su yi jajari da shi. To kuma muka ja musu kunne akan wannan abin, bayan wata 2 sun fara wannan abin, dole su dan ba da dan wani abu a cikin a ba makwabtansu su ma. Su ma su fara jari, wato ya zama kamar suna taimaka ma kansu da kansu, mun sa su kungiya-kungiya. Gaskiya ana bukata sosai, bukatan taimakon mutane a basu jari. To su wa'annan matan da kamar wanda za su yi hula, abinda muke sa rai shine in suka gama hulan za mu tsara a wajensu, sai mu saya don mu tabbatar an sayar din, kada dai ya kwana musu a gida. Sai a sayar, sai kuma mu samu mu dauka mu gani suwaye za su kai hulan nan. Muka samu aka saye ta da daraja, mu kara ba su kudaden su, har muna fatan cikin rahaman Allah, Allah ya taimake su su tsaya akan kafafuwansu.
Yaya batun lafiyarsu to kuma ya kika gani kasancewa ana yanzu haka ana cewa mafi yawancin su suna mutuwa a kowace rana?
Gaskiya yau da safe mun je wani da yara sun je wani ana kiran shi gidan madara. A wajen an ce akwai mutane kaman jiya kai akan mutane kaman 13,000 a wannan kamp din. Amma suka ce akalla mutum 5 suna mutuwa kullum. To kin ga wannan ya fita sha'anin kaman cikin anguwa ne kullum ake mutum 5 suna mutuwa. Gaskiya wannan yayi yawa. Kuma yawanci kan maganan yunwa ne. In fact jiya dazu nake ga mu commissioner dan jiya an ce wai nan wannan gidan madaran ma wai har sun ce za su yi zanga-zanga don sun yi wata ɗaya ba a ba su abinci ba.
Yawa, to za mu so mu tattauna akan wannan kyauta ta $1 million da Bill Gates ya bayar domin a taimaka waɗannan 'yan gudun hijira. Amma akwai wani labari da muka samu da ɗumi-ɗumin shi cewa gwamnonin jihohin arewacin Najeriya suna tunanin rihe waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira nan da ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2017, kuma za suna kokarin a maida kowa gidan shi, wato kowa ya koma garin su. Me zaki ce akan wannan, yadda kika ga sansanonin nan suna cikin yanayi da hayyacin da ya kamata a ce za a iya maida su garuruwan su har a rihe sansanonin?
Gaskiya idan aka ba su jari kuma sa musu, ni ina ganin za a iya maida su sansanonin su bisa abu uku. Na farko a ba su jari su zauna da karan-karan kansu. Na biyu a sa tsaro a inda suka fito ya zama jan is safe. Na uku kuma babban abu, mutane su kaddara ma kansu, zuciya ma kansu cewa to fa Allah ya sa sun kwana da ransu, to fa dole su tashi su tare ma kansu da kansu, domin jira ai maka duk ya wuce nan yanzu. Gaskiya dole su tashi su taimaka ma kansu da kansu, a taimaka musu su kai inda za su kai matsayin taimaka ma kansu da kansu. Domin inda suke zaune gaskiya da aulakance ne. Za ki ga dan daki kaman dakin da bai fi irin dan dakin da muke sawa a kitchen din nan mu rinka sa kwanuka ba. Za ki ga mutum hudu ko mata da miji da ƴaƴa. To mace da miji da ƴaƴanta a muna mu al'adarmu suka taɓa yin mahaifi da mahaifiya suna kwana ɗaya ɗaki da ƴaƴansu.
Gaskiya.
To kin ga akwai ƙasƙanci, akwai cin rai. Na duba a nan Dalori abin nan camp matsugunan ma yana tsaye a shine a tsakiyar camp din ma. Wato mace in kika fito duk duniya sai sun ganki cewa zaki shiga matsuguna. To a al'adar mu ai kin ga wannan ba daidai bane. Kuma abun mamaki ne wai na maza ne a baya. Can baya ko da shike a bayan saboda ila ko tsaro ne a gare dai macen ana ganin ta kurukuru in ta abin nan, amma duk waɗannan abubuwa ne da ba a al'adar mu gaskiya mutane na mutse. Dan haka ni idan aka samu aka sassama musu garurukan su aka sa musu tsaro, su kuma mazajen su sani fa cewa to su za su kare kansu da kansu da su da matasan su, a ba su sana'a za su iya koma wajejen su. Amma akwai wajaje har yanzu da aka ce ba a iya bi a nan a wajejen arewacin Borno.
Yawa akwai cikin waɗanda suka amsa tambayoyin da tambayar da muka yi a Facebook da Twitter, akwai wanda ya wata magana inda ya ce a tabbatar da cewa an duba babu kama irin nakiyoyi a bibbinne a garuruwan nan, saboda galibi da aka yi fama da irin waɗannan matsaloli za ki ga su mayaƙan sun bibbinne irin waɗannan nakiyoyi, kuma mutane na shiga suna tashi da su suna karkashe su.
Haka ne. Gaskiya ya ka waɗannan duk waɗannan su ne ai matakan tsaron da sojoji da ike su suka san waɗannan abubuwan ya kamata su tabbatar an yi kafin a ce mutane za su koma garurukansu. Kuma ya kamata ya zamana akwai ƙungiyoyi irin na NGOs ɗin na duniya da za su tabbatar da cikin ƙasashen nan kafin a maida mutane.
Yawa
to ya kamata akwai independent da za su duba ta tabbatar lallai wajejen nan an gyaggyara su tukunna, kuma abinda aka ce din nan gaskiya ne kafin a maida su. Amma kuma yunwa da ake faɗa gaskiya ta fi yadda ake faɗa. Tafi sosai.
Yawa, Dakta, har yanzu aike ce za mu iya cewa shugabar gidauniyar Bill da Melinda Gates a Najeriya ko?
Ni ce, ko da
suke
wannan
satin
na hutu.
Yawa, amma dai ke ce dai, amma to Bill Gates wannan kyautar dala miliyan ɗaya da ya bayar. Yanzu haka idan hukumomin jihar Borno suna jinki, wata shawara za ki ba su, ya kike ganin za a kasafta a sarrafa waɗannan kuɗaɗe? Kawai su tsaya ga sayan abinci ko kuma sun yi ƙarin a sayi abinci kawai, a ko wasu abubuwa da za a iya musu na more rayuwa?
Su gwamnatin Borno ma sun riga shi kwamishina ya gaya min yadda suka tsara. Kuma na gani alhamdulillah da namu dai kan ana kwatantawa a kashi 70 daga cikin kudin sun sai abinci ne, aka sai shinkafa da wake da mangyada, shinkafa kilo 25, wake kilo 10, sai aka hada su sai a samu wato family iyali guda. Amma namu ba a bayar a sansanin da aka tattara su ba a camp ba. Mu namu an kakkai ne garurukan da mutane suke komawa, don muna kokari muka ga ya kamata wanda suke son komawa a taimaka musu ba yunwa ya sake koro su ba. So garurukan da aka koma ne sai a je a ba iyali, a baka buhun shinkafa ɗaya da ɗaurin wake ɗaya da mangyada, sai kuma aka samu filin wa'annan garurukan gwamnati ta sa tractor aka nome, sai mutanen garin aka kira su aka ba su aiki, aka biya su kuɗi su yi shuka. In suka yi shuka kuma su za su lura da gonan har ta girma, to wato sai ta gama girma tukunna gwamnati kuma za ta sa a zo a harvesting, sannan za a raba a ba su rabi, a rabi kuma a yi amfani da shi. So don haka kamar ana engaging din su ne, an ba su aiki. Wannan shiri da suka yi da namu mu kuɗin alhamdulillah ya gamsar da mu.
Amma daka sai na ga dan buhun shinkafa da dan kullun wake
shi kap naje na ga shinkafar da kai.
Amma sai na ga kamar dan
buhun na sa CID a cikin Maiduguri, ana a garurukan inda mu namu ba Maiduguri za a kawo ba, garin da ya kamata akai ya kamata akai.
Yawa to Allah ya sa waɗanda kika sa za su sa ido kuma za su riƙa kai miki rahoto. Muna godiya sosai dakta. Muna godiya sosai da kika bamu dama muka tattauna da ke. Masu saurare, iyakacin shirin namu kenan, sai kuma gobe da izinin Allah. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagin
da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Aiden Otku da ma waɗanda suka bi mu a Facebook kamar Mansuri Mansur da Dr. Abubakar da Hassan Abdul da Sani Muhammad Sade da Kimba Shamaki da Berakui da Dia da Hassan Abba muna godiya sosai. Ma saurare, sai gobe, ku huta lafiya.
Yau da gobe shirin